ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، روى المسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لقد حرم الله الظلم على نفسه وأمر عباده بألا يتظالموا وألا يظلم بعضهم بعضا. أيها الإخوة، وما نراه في هذا الزمان من انتشار الظلم بين أوساط المسلمين له والله شيء يدمي القلب ويدمي العين. فقد انتشر الظلم في هذا الزمان، وأصبحنا نراه في كل مكان. انتشر الظلم في بيوتنا، فكم من أب يظلم أولاده وأهله ومن يعول. انتشر الظلم بين الجيران، كم من جار يظلم جاره ويؤذيه في عرضه ويأخذ من حقه. انتشر الظلم في محاكمنا، كم من رجل يحكم عليه ظلما ويشهد عليه زورا ويدخل في السجن قهرا، وليس له من ناصر إلا الله ناصر المستضعفين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Dukkanin yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, mahalicin kowa da komai, makagin kowa da komai, wanda ya samar da kowa da komai daga babu zuwa akwai. Ya Allah, muna gode maka, muna neman taimakonka, muna neman gafaranka, muna neman tsarinka daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu. Duk wanda Allah ya shirye da shi, babu mai batar da shi. Dukka wanda Allah ya batar bisa ga adalcinsa, babu mai shirye da shi. Muna shaidawa kai kadai ka cancanta a bauta maka, ba abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai kai. Ya Allah, kai kadai kake baka da abokin tarayya a cikin siffofinka da sunayenka da ayyukanka. Muna kuma shaidawa Annabi Muhammad dan Abdullahi, bawanka ne, manzanka ne, wanda ka aiko shi zama rahama ga wannan duniyar gaba daya, rahama ga mutane, rahama ga aljanu, rahama da dabbobi. Ya Allah, ka yi salati da sallama akan wannan babban jakada mai girma da dukkanin iyalan shi gaba daya, da dukkanin sahabban shi, da waɗanda suka bi tafarki irin tasu da kyautatawa har zuwa ran tashin kiyama. Ya ƴan uwa masu girma, ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi, Imam Muslim, Allah ya mishi rahama, ya rawaito hadisi a cikin littafin sa wannan shahararren littafin nashi ingantacce daga babban sahabi Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yarda yace ya ji da kunnuwan shi manzon Allah alaihi salatu wassalamu yana cewa cikin abinda annabin ya rawaito daga ubangijin shi a wannan hadisin shi ma annabi mai ruwaya ne bi ma'ana hadisul qudusi yace ubangiji yana faɗa subhanahu wata'ala yace ya ku bayina lallai na haramta zalunci akan kaina in ji Allah subhanahu wata'ala a matsayin shi na mahallicin kowa da komai mai iko akan kowa da komai wanda sai dai ya saba a sa shi sai dai ya tambaya ba a tambayar shi duk da haka ya haramta wa kanshi zalunci Allah baya zalunci cikin ayyukan shi baya zalunci cikin duk abin da ya tsara to saboda haka Allah ya sanya wannan zalunci ya zama haramun tsakanin ku da juna tunda shi ma a karan kansa ya haramta wa kanshi to ya sanya doka cewa zalunci tsakanin ku da juna haramun ne har tashin kiyama Allah ce kar ku yi zalunci yan uwa masu girma lalle Allah ya haramta zalunci ya kuma umarni ainihin bayin shi yayi umarni da kar su yi zalunci kar sashi wani daga cikin sashi ya zalunci sashi saboda yafi wannan sashin karfi abinda muke gani a yau a wannan zamani namu na yaduwan zalunci a rayuwar mu ta yau da kullum abun da zai so sa zuciya ne abu ne da zai sa a zubar da hawaye abu ne da zai sa ai kuka abu ne da zai tayar da hankali zalunci ya yadu a wannan zamani ya zama ruwan dare muna ganin zalunci a kowane sashi na rayuwa a kowane lungu a kowane gari a kowace unguwa a kowane gida zalunci ya yadu a cikin gidaje kaga mahaifi na zaluntan ƴaƴan shi mata suna zaluntan ƴaƴan su musamman idan ba su suka haife su ba zalunci ya zama ruwan dare hatta tsakanin iyaye da ƴaƴa ko kuma waɗanda aka ba su amanar rikon waɗannan ƴaƴan ana zaluntan juna makwabta na zaluntan makwabta ta kowace irin fiska kaga makwabci za a hada kai da shi a zalunci dan uwan shi makwabci ta kowace irin hanya imma ta hanyar dukiyar shi ko a mutuncin shi ko a harkokin shi na rayuwa duk abinda za a hada kai da makwabci a zalunci makwabci wannan shine abin da ke faruwa haƙƙin makwabtaka yana nema ya zama tarihi tsakanin mu da juna nawa nawa makwabci zalunci makwabci ya cutar da shi ya sani ko bai sani ba zalunci ya yadu a cikin ainihin kotunan mu yau baka ma kaunar a ce wani abu ya hada ka da alƙalai musamman idan baka da hanya baka da kafa baka da kuɗi kai ne da gaskiya sai ka zama mai laifi kana ji kana gani haƙƙin ka zai tafi a zalunce ka saboda ko baka da kuɗin da zaka bribe nasu ko kuma saboda baka da hanya wani wanda zai musu magana wani ita ce rayuwar da muke a yau alƙalan nan mafi yawan su musulmai ne masu kawo ƙaran nan musulmai ne alƙibla ta hada su kalmar shahada ta hada su amma zai fifita wanda zai bashi kuɗi a zalunci dan uwan shi musulmi dan bashi da karfi zalunci tsakanin jami'an tsaro da waɗanda aka ba su tsaron su yau mutum zai ce da kai kar Allah hada ka wani abu da dan sanda saboda gaba daya babu rahama babu gaskiya babu tausayi haƙƙin ka ne zai bata ka je nema auren su idan wannan da ya zalunce kan ko ya ci ma dukiya inda yana da kuɗin da zai ba su to kai sai dai a ce fa Allah ya ji kanka amma ba yanda ka iya za su zalunce ka za a maka abin da aka maka ba tare da ainihin daukan matakin da ya dace ba jami'an tsaro kowane iri ba ƴan sanda kaɗai ba masu kula da ainihin al-amn turuq road safety zalunci abin da bai shafe su ba ma su tare ka su tambaye ka wannan su tambaye ka wancan ƙarshe buƙatar su kawai ka ba su kuɗi wanda shine abin da ainihin za su buƙata daga wurinka ta kowace irin fuska a ma'aikatunmu na gwamnati zalunci ta ko'ina ya zama ruwan dare a cikin makarantu hatta wasu malamai sun zama azzalumai ka ba shi kuɗi ya tsallakai da kai tsallakan da kai jarrabawa haka kawai malami ya kada ɗalibi dan yana jin haushin shi ba dan ɗalibin ya cancanci a kada shi ba wannan ita ce irin rayuwar da muke a yau zalunci a cikin kasuwanninmu zalunci a cikin ko'ina kai hatta waɗanda zaka ba su aikin gona kokari suke su zalunce ka noma ne ka bashi ko zuba taki ne ko menene ko kula ne da aikin gonan saboda kai baka nan to wallahi tallahi a cikin mutum 100 kirne ka samu guda biyar wanda za su ma gaskiya su rike maka amana sai an yi kokarin ya za a zalunce ka kai da kake aikin kwadago madadin ka bi Allah ya sanya maka albarka amma sai ka zalunci wanda ya baka wannan aikin kwadago aikin gini kake ginin gida ne ko ma ginin menene waɗannan laborerin za su yi duk yanda za su yi sun zalunce ka yau fa ita ce rayuwar da muke yan uwa masu girma sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun kada kai zaton cewar wa Allah ya gafala ya rab kana dangane da abinda az-zalimi suke aikatawa sam Allah baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya Allah baya gafala baya mantuwa ya san abinda suke kadai jinkiri yake musu a ranar da ido zai rena fata Allah ya kiyaye tare da wannan yan uwa muna rayuwa cikin zalunci al'umma ta fada cikin zalunci wanda yafi wani karfi ya zalunci mara karfi Imam Muslim Allah ya kara masa yarda ya ruwaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara Abu Huraira yarda yake cewa manzon rahama alaihi salatu wassalam ya ce tabbas za ku bada haƙoƙi zuwa ga ma'abota wannan haƙoƙin ranar gobe kiyama duk wanda ka cuta komai kankantan abin da ka cuce shi komai girman abin da ka cuce shi annabi ya ce tabbas sai kun bada wannan haƙin ranar gobe kiyama za a tambaye ka ka zalunciwa ne yau zaka biya su anan wurin da babu cin hanci babu ainihin rashawa dole ka biya abinda zaka biya da shi shine kyawawan ayyukanka abinda zaka biya da shi in baka da ayyuka masu kyau a ebo zunubin wancan amaka maka Allah ya kiyaye wannan shine sakamakon duk wani azzalimi annabi ya kai matuka da makura wajen buga misali yace kai hatta dabba hatta akuya da take da kaho ta tunkuru wacce bata da kaho dan tafi ta karfi sai an yi sakamako ranar gobe kiyama hatta tsakanin dabbobi annabi ya ce Allah zai yi sakamako tsakanin su duk wata dabba ta ci zalunci wata sai an kwata wannan haƙƙi ranar gobe kiyama ya sake fidda hadisi a cikin sahih muslim daga babban sahabi Jabir dan Abdullahi Allah ya kara wa Jabir yadda da shi da mahaifinsa annabi ya ce ittaqu zulma ku ji tsoron zalunci ya ku mutane ku ji tsoron zalunci a ittaqu zulma antum kenan ku ji tsoron zalunci fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama lalle shi zalunci ranar gobe kiyama dufai ne jam'i ne na duhu zulumatun dufai ne na bala'i da tashin hankali ranar tashin kiyama Allah ya kiyaye duk abin da zai saka shiga cikin duhu da bala'i na tashin kiyama to lalle ka ji tsoron shi Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin babban littafin sannan daga babban sahabi Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais Allah ya kara masa yadda ya ce manzon rahama alaihi salatu wassalam ya ce tabbas Allah subhanahu wataala yana jinkiri ga az-zalim yana masa talala mai kamar saki har zuwa lokacin da idan ya kama shi ba zai kubuce ba duk abin da az-zalimi zai yi Allah jinkiri yake mishi ya ta zaluncin shi ya zalunci wancan ya zalunci wannan yana daukan ya ci bulus kuma ya ga gashi yana zaluncin ana Allah ya isa ba abin da ke samun shi annabi ya ce jinkiri Allah ke mishi talala Allah ke mishi mai kamar saki ta yadda idan ya kama shi to lalle zai sha mamaki Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kamar haka ubangiji yake damka yake kama alqarya ko kuma alqaryu idan sun kasance azzalumai duk wata alqarya duk wata daula da ta zama azzaluma kai zalunci to ubangiji haka yake kama su kuma lalle kama ubangiji alimun shadidu yana da tsananin radadi wato kamo ne na tashin hankali kuma kamo ne na bala'i Allah ya kiyaye yan uwa masu girma wani hadisi da Imam Muslim ya ruwaito a cikin littafin shi daga Abu Umama Iyas ibn Tha'laba al-Hadithi Allah kara masa yadda yace manzon rahama alaihi salatu wassalam ya ce duk wani mutum da ya kwace haƙƙin wani bisa ga zalunci ka kwace masa haƙƙi ka cuce shi dukiyansa ne na kuɗi filinsa ne gonansa ne shagonsa ne ko menene ka kwace masa dan kafi karfin shi fin karfi ta hanyar mulki kofin karfi kafi shi kudi ko kuma kafi shi kamun kafa a wajen masu gari ka zalunce shi da kowace irin hanya ka cuce shi yace faqad awjaballahu lahu an-nara tabbas Allah ya wajabta wannan mutumin wuta ranar gobe kiyama Allah sai ya sanya shi a wuta wa harrama alaihi al-janna kuma Allah sai ya haramta mishi al-janna ba bala'i sama da wannan ɗan uwa annabi yace faqad tabbas haqiqa babu kokonto wannan abin sai ya faru duk wanda ya zalunci wani har wani sahabi yake cewa to ko da abu ne dan kadan wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah ko da zaluncin bashi da yawa wani abu dan kadan ne zalunce shi annabi ce ko da hancin dabino ne duk kankantan abu ko hancin takalmi ka zalunce shi ranar gobe kiyama bisa ga zalunci saboda kafi karfin shi da kowace hanya ko karfi na mulki ko karfi na kudi ko karfi na ainihin hanya tuwaran tashin kiyama wannan shine sakamakonka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi da Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito a cikin littafin shi Musnad da Imam an-Nasa'i a cikin Sunan da Imam Ibn Majah shi ma a cikin Sunan nashi hadisi ne wanda Imam al-Albani ya inganta shi a cikin ingantaccen littafin Nasa'i da Ibn Majah Allah ya kara wa Imam al-Albani rahama yace tabbas wani daga cikin sahabbai ke bada labari yace annabi yace ta'awadhu billahi min al-faqr ku nemi tsarin Allah daga sharrin talauci da kaskanci sannan kuma karka kuskura kai zalunci karka kuskura ka zalunci kowa idan kana so ka gamu da Allah lafiya ranar gobe kiyama aw tuzlam haka nan ko kuma karka bari a zalunce ka matukar kana da ikon da zaka hana ka da duk matakin da zaka bi da kara zalunce ka amma kai kan a karan farko annabi ce karka kuskura ka zalunci kowa karka yi zalunci karka bari a zalunce ka amma aka zalunce ka saboda an fi karfin ka kace Allah ya isa Allah kuma ya isa kuma zai nuna cewa ya isa Albin Abi Talib Allah ya kara masa yarda kani a wurin manzon Allah alaihi salatu wassalam kuma surkin manzon Allah mijin Fatima az-Zahra Allah ya kara musu yarda an rawato athar daga wurin shi wannan magana sa ce yake cewa yawmul mazlumi ala zalim ashadd min yawmiz zalimi ala almazlum yace ranan wanda aka zalunta akan wanda ya zalunci to tafi tsanani tafi zama bala'i akan ranan wanda ya zalunci ma'ana idan kai zalunci anan kana murna kafi karfin shi kaci bulus to akwai ranan da za ta zo ranan sakamako bala'i da zaka shiga da tashin hankali sai ka gommace da ma baka wannan abun ba yan uwa masu girma mu ji tsoron zalunci kar mu zalunci kowa da kai dan uwa mai girma lalle sakamakon zalunci akan azzalumai wani lokaci ba yana takaituwa bane ma akan wanne zalunci kadai sai bala'in ma ta zo ta zamo gama gari ta zamo ainihin kan mai uwa da wabi Allah ya kiyaye saboda fitina ce da take yaduwa a cikin al'umma a cikin dukkanin harkokin rayuwa wani daga cikin magabata Sufyan ibn Uwaina Allah kara masa rahama ya rawaito daga Ka'ab al-Ahbar babban sahabin nan wanda ba yahude ne musulunta ya rayu lokacin jahiliya kuma ya rayu lokacin musulunci yake cewa ya karanta a cikin littafi al-Munazzal wanda aka saukar ghayr al-Qur'an amma ba al-Qur'ani ba yana nufin at-Tawra kenan yace a ciki abinda aka ce shine tabbas zalunci yana dammar gidaje yana rusa gidaje ya lalata al'umma ya lalata garuruka ya lalata tarbiyya wato yana naso cikin komai da ya faɗi wannan magana sai Abdullahi bin Abbas babban sahabin nan wanda shi ma kani ne a wurin annabi alaihi salatu wassalam yake cewa wannan magana ta kani na same ta cikin alqur'ani mai girma kamar da ka karanta cikin at-Tawra ni kuma na karanta cikin qur'ani Allah ya ce fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'lamun wadancan gidajen su ne da Allah ya magana azzalumai yace fatilka buyutun khawiyatun bima zalamu ga can gidajen su sun durkushe an halakar da su sakamakon zalunci da suka yi lalle a cikin wannan akwai aya da abun daukan izina ga masu hankali ga masu ainihin ya'lamun wadanda suka sani ibn taymiya Allah mishi rahama yace an ruwaito daga cikin magabata ba ɗaya ba biyu ba cewa tabbas Allah subhanahu wata'ala yakan taimaki daula ya mata albarka ya bata nasara na rayuwa idan aka shimfida adalci ko da shugabannin ba musulmi bane ba idan daula ta zama adila ga waɗanda take mulka to Allah zai taimaki wannan daulan ta yi nasara ko da wannan shugaban ba musulmi bane sai ya ce Allah kuma yana ainihin dammara daula baya taimakonta idan shugabannin suka zama azzalumai ko da su din musulmai ne mu gane wannan abin da kyau da wannan zaka fahimci cewa shi mulki adalci ake bukata idan aka shimfida adalci Allah sai ya sanya albarka a wannan mulki ko da mai mulkin kuma wane ne idan ku aka yi zalunci Allah subhanahu wata'ala zai dammara wannan mulkin ko da masu mulkin musulmai ne masu ƙarya da musuluncin da ba sa bin ababan da musuluncin yake su bi shi yasa ma Imam Tabarani ya fidda hadisi a cikin littafin shi Mu'jam al-Kabir hadisi na ingantacce annabi ya ce ittaqu da'watal mazlum ku ji tsoron addu'an wanda aka zalunta duk wanda aka zalunce shi fa idan ya ce Allah ya isa ba karamin bala'i bane wannan addu'a wato ni an fi karfi na amma ba fi karfin Allah ba Allah ka isa mini Allah kuma zai isa mishi annabi ya ce ku ji tsoron addu'an wanda aka zalunta fa innaha tuqbalu 'ala al-ghamam tabbas ana daukanta akan giragizai a sama da ita Allah kuma zai ce wa izzati wa jalali na rantsa da buwayata da girmana la ansurannaka wa law ba'dahi tabbas sai na taimake ka ko baya ko da baya wani lokaci ne ko da ban taimake ka a yanzu ba to a gobe da jibi Allah sai ya taimake ka Allah sai ya daukan maka fansa wani hadisi da Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad haka Imam Abu Dawud at-Tayalisi da Ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf wanda hadisi ne hasanun li ghairihi daga Abu Hurairah Allah kara masa yarda manzo Allah yake cewa ittaqu da'watal mazlum ku ji tsoron addu'a wanda aka zalunta walau kana fajiran ko da wanda aka zalunta ba mutumin kirki bane ba ko da ba musulmi bane idan ka zalunce shi ka ji tsoron addu'an shi matukar ka zalunce shi ko da ba musulmi bane ba ko da musulmi ne ba mutumin kirki ba annabi ya ce ka ji tsoron wannan addu'a ya ce fa fujuruhu ala nafsihi fajircin shi da sabon Allah shi wannan shi ta shafa zaluncin da kai mishi kuma wannan da ban tsakaninka da Allah ne Allah bai ce baka zalunce shi ko dan ba musulmi bane ba Allah bai ce baka zalunce shi dan misali ita karu wace ko shi baya sallah ba wanda yace ka zalunci kowa kowa ka masa adalci kar ka zalunci kowa shine zaman lafiya ka shi yasa wani daga cikin magabata Zaid ibn Hatim Allah mishi rahama yake cewa ba abin da ke bani tsoro a rayuwa irin tsoron addu'an wanda na zalunta yace domin ni na sani cewar ya ce ba shi da wanda zai taimake shi in ba Allah ba to ina na iya da taimakon Allah a lokacin da Allah zai kama ni shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai Abu Darda Allah ta'ala ya kara masa da yake cewa iyyaka thumma iyyaka ahir dinka ina ja maka kunne ina hana ka ka guji damatul yatim hawayen maraya kar ka kuskura ka zubar wa maraya hawaye saboda ka cuce shi ko baka kyauta mishi ba yace ka ji tsoron hawayen maraya sai ce wa da'watul mazlum da kuma addu'an wanda aka zalunta waɗannan mutane guda biyu kar ka kuskura su zubar da hawaye saboda kai duk wanda ka zalunta ya zauna ya yi kuka ko bai ce komai ba wallahi Allah sai ya taimake shi kar ma ya ce komai zubar da hawayen da kai to tabbas ka jira sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala a irin kamun da zai maka yace dan wannan addu'an da yayi da addu'an da zai akanka tana tafiya cikin dare kai sama mala'iku su karba a lokacin mutane suna bacci shi yasa wani mai hikima yake cewa la tadhlimanna idza ma kunta muqtadiran yace wa zulmu akhiruhu yatika bin nadam namat uyunuk wal mazlum muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanam yace karka kuskura kai zalunci in ka kasance kana da ikon yin zalunci saboda ta dama da ka samu to karka sai ce domin shi zalunci karshen sa yana zuwa maka ne da na sani wanda kuma ba zai amfani ba a lokacin da wannan da ana sanin yanzu. Yace idanunka sun yi bacci, shi kuma wanda aka zalunta yana farke, yana addu'a, yana Allah ya isa. Yace idanun Allah fa ba sa bacci. Kar ka dauka Allah ya yi bacci baya jin wannan addu'a. Yan uwa masu girma, mu ji tsoron zalunci a karan kawunanmu, tsakaninmu da juna. Yan kasuwanmu a ji tsoron Allah a daina zalunci. Alƙalanmu a ji tsoron Allah a daina zalunci. Jami'an tsaronmu ta kowace irin fuska, soja ne, immigration ne, custom ne, ƴan sanda ne, kowane irin uniform kake sawa, ka ji tsoron Allah, wannan uniform ne amana aka baka. Kowane irin addini kake, zalunci haramun ne a duk kowane irin addini. Haramun ne a Yahudanci, haramun ne a Christianity, haramun ne a Musulunci. Zalunci haramun ne ma a addinin duk mai hankali. Kai ko mutum fitran dan Adam, nature ta dan Adam ta yadda zalunci ba daidai bane ba. Hatta a duniyar dabbobi zalunci haramun ne, balle a duniyar mutane. Mu ji tsoron Allah a karan kawo nan mu daina zalunci. Mu ji tsoron Allah, mu sani cewa wannan rayuwa wasu ƴan kwanaki ne kadan Allah ya bamu aro. Duk zaluncin da zaka yi fa zaka bar wannan duniya. Zaka zamo tarihi. Tarihi ya ruwaito ko kai adali ne ko kai azzalimi. Masu mulki, ƴan siyasa su ma su ji tsoron Allah. Su san cewa wannan mulkin da Allah ya ba su ƴan shekaru ne kalilan. Shekara hudu ne ko shekara takwas ko kuma kana cikin mulkin ka mutu. Su shimfiɗa adalci a ban ƙasa. Shine zaman lafiyar su kuma shine zaman lafiyar wannan ƙasa. Duk ƙasan da aka shimfiɗa zalunci, to ho ba za a ga mai kyau ba. Da ake ta maganar zanga-zanga ai ko kar ayi, asali me ya kawo ta? Zalunci. Inda a ce misali an shimfiɗa adalci, wani mahaukaci ne zai maganar zanga-zanga. Haka ne ko ba haka ba? An kai matakin da mutane suna cin tafasa a wannan ƙasa. A lokacin da wasu suke rayuwa na taraf, sanata guda ɗaya ba shi miliyan 400 don a ƙara budget zuwa trillion 600 da biliyan 200. A bribing nasu, kamar da Jafar ya rubuta babban ɗan jaridar nan. A ce kowane memba na House a bashi miliyan 200. Wanda waɗanda duk abin da suka rubuta sun san ya faru ne, ba sa tsoron kowa. Ina fata an gane, ya buga har ta a Twitter shi, kuma har yau ba su ce komai ba. Da sun ce ƙarya yake musu, ba wanda ya ce ƙarya yake. To irin zaluncin da ake ƴan uwa, abin yana da ban tsoro. Kuma abin da muke kira zuwa ga masu mulki su sani. Idan yau sarakuna da malamai za su fito su ce kar a yi kaza, mutane su saurare su, za a zo kaɓan da wallahi ba wanda zai saurare su. Wannan ita ce gaskiyar magana. Za a kai matakin da zanga-zangan ma ba za a samu ta rana ba, sai dai kawai a fito. To ba ma so a kai zuwa ga wannan. Yanzu ai abin da ya sa an ce ne za mu yi zanga-zanga ƙarshen wata ko ɗaya ga watan August, wajen sati uku da ya wuce ana ta shiri. To za a kai matakin da kawai gobe sai a fita. A lokacin ba mimbarin, ba darasin da za ka ce kar a yi. To kar su bari a kai wannan abu, kuma mu dinga ɗaukan darussa daga abin da ke faruwa a waɗansu ƙasashe. Duk inda aka yi uprising a duniya ba sa mata rana ake ba. Tashin hankali lokaci ɗaya yake zuwa. Kuma idan matsi ya yi matsi, ko ana so ko ba a so, sai hankali ya tashi. To ya Allah kar ka sa a kai ga wannan abu. Muna roƙon Allah ya sa waɗannan masu mulkin su yi mana adalci daidai yadda constitution ya ce. Kar ma su bi Allah, su bi constitution ɗin. Haka ne ko ba haka ba? Ai shi ya shimfiɗa adalci ne daidai gwargwado irin nashi. To ko da dokokin ƙasa aka bi, wallahi za mu zauna lafiya. Kar ku bi Allah, an haƙura ba a so. Allah jikan Malam Jafar ya ce ba ma so ku yi kishin musulunci, ku bi abin da constitution ya ce. Kun kwanci wannan abin da kyau, don bin Allah wannan kai ya shafa. Amma za ka shimfiɗa adalci ya rage naka, ka bi dokokin ƙasa. To ƙasar za ta zauna lafiya. Amma an taka dokan Allah, an taka dokan constitution, ya za a yi kuma a zauna lafiya? To wacce ake bi? Dokan mahaukata ke nan. Masu hankali ne suka zauna suka rubuta constitution ɗin. Intellectuals zaɓo su aka yi, suka tsara. To shi ma an ce ba za a bi ba, duk abin da ake ya saɓa da dokokin Najeriya. Kuma intimidating mutane, tsorata mutane ko kama mutane, ƙara hargutsa abin mai yi. Kiran mutane ake a zauna, hatta ƴan ta'adda a duniya yanzu ya kai zama ake da su, a tattauna me kuke so, a yi haƙuri a zauna lafiya. hatta in ta'adda ba muke a kira su a zauna da su a tattauna a ba su hakuri a biya musu bukata yan ne jajanta ba zama aka yi da su ba Allah cikin alhajin Musa yar addu'a Umar Musa yar addu'a ya zauna da su aka ba su hakuri suka ajiye makamai har aka musu ministry na Niger Delta aka samu zaman lafiya a lokacin to aka duk wasu yan ta'adda na Northwest da bandit da wane ne muna kira da su ma gwamnati ta kira su da zauna da su to ajiye makaman a zauna lafiya duk genesis din abun zalunci saboda haka ɗan uwa babban abin da muke kira zuwa gare shi shine mu ƙara hakuri a koma ga Allah da tuba istighfari da roƙon Allah ya kawo mana dauki mu yi kokarin kuma gyara alaka tsakanin mu da Allah mu gyara alaka tsakanin mu da juna Allah sai tausaya mana sai ya mana rahama ya juya zukatan waɗannan shugabannin ko kuma ya kawo da su ya kawo waɗansu wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba zai gagare Allah ba ya kawo da su gaba ɗaya azzalumai ya kawo mana wasu wannan mai sauki ne a wurin Allah ya Allah muna tawassuli da sunanka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da mu lafiya ya ubangiji muna roƙonka da sunanka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala Allah ka sanya albarka a wannan ƙasa ya ubangiji duk waɗanda suke goyen bayan zaluncin da ake a wannan ƙasa ko da su ake ko suna goyen baya ya Allah in za su gyaru Allah ka gyara mana su in ko ba za su gyaru ba za su gane ba Allah ga haga su Allah mun yi musu Allah ya isa Allah ka isa mana Allah ka dammara su Allah ka lalata su Allah yanda suka hana mu kwanciyar hankali su Allah ka hana su kwanciyar hankali ya Allah ka hana su sakat Allah ka sanya musu damuwa cikin rayuwarsu Allah karka biya musu dukkanin bukatunsu na alkhairi ya ubangiji duk abin da suka sa gaba Allah ka sa su fada cikin matsala ya Allah yanda suka dame mu Allah ka dame su yanda suka takura mana Allah ka takura musu ya ubangiji ka yalwata mana Allah ka ba mu ruwa ka ba mu damuna mai albarka halin kunci da muke ciki a wannan ƙasa Allah ka kawo mana dauki dan rahamanka Allah ka kawo mana dauki dan rahamanka Allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki Allah ka yaye mana kuncin rayuwa Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu da mutuncin mu Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'ala la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idha shi'ta sahlan ya da'iman bila zawalin wa ya baqiyan bila fana wa ya mudabbiran bila wazir yassir 'alaina kulla 'asir Allahumma inna nas'aluka at-taysira min kulli amrin 'asir fa inna taysira al-'asira 'alayka yasir Allahumma kashir li aba'ina wa ummahatina wa mashayikhina wa anfusina وسائر المسلمين يا رب العالمين اللهم قد حوائجنا عاجله واجله ومن اوصانا بالدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قوموا الى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم.